Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Juma'a 29 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17 da 25 da 60. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun ga wajen labaran za ku ji cewar wata sabuwar kasuwar shanu a jihar Imo tana fama da matsaloli bayan shekara guda da bude ta. Wasu matasa kuma sun shirya wasannin miƙe jiki a birnin Jos domin taya wannan gidan rediyo Muryar Amurka bukin cika shekaru 75 da kafuwa. Haka kuma muna dauke da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun nan Amurka da wasu sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61.5 na adadin ƙuri'un da aka kada, sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Liberia 15. Weah ya kara da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai don mai gurbin shugaba Allen Johnson Sirleaf wadda ke sauka bayan wa'adi na biyu, wanda shine na ƙarshe bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar Liberia. Hukumar zaben ta ce an fito zaben da kashi 56 cikin 100, wato ƙasa da fitowar da mutane suka yi ran 10 ga watan Oktoba, lokacin da Boakai da Weah suka yi kunnin doki wanda ya kai ga zagaye na biyu. Masu saka ido sun ce an tsara tasoshin zaben fiye da yadda aka yi a zaben na watan Oktoba, kuma matsaloli kalilan aka ba da rahoton gabuwa da su.
Jama'a gwamnatin Afghanistan sun ce an halaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 da suka samu rauduka a wani harin ƙonar bakin wake da aka kai kan wani gida a birnin Kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta Shi'a masu alaka da ƙasar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta Afghanistan ya gaya wa manema labarai cewa mata hudu da yara ƙanana biyu suna cikin waɗanda suka mutu a wannan fashewar. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai wannan harin. Wani bayanin da aka buga a intanet na nuna cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne kai wannan harin, kuma an yi amfani da ƙarin bama-bamai uku a harin. A martani kan sukar da ake yi saboda rashin jikakken matakan tsaro a haraban ginin. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce cibiyar al'adun ba ta sanar da hukumar 'yan sanda gabanin gudanar da wannan harka wacce ta gabatar da ita a jiya Alhamis ba.
Mutane wajen 68 aka halaka a hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin Saudiya suka kai a Yemen rana guda, a cewar wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar a jiya Alhamis. Fararen hula 54 ciki har da yara 8 aka kashe bayan da wani jirgin sama ya kai hari kan wata cunkushasshiyar kasuwa a lardin Taiz ranar Talata. Haka kuma mutane 14 aka kashe a farmaki na daban da aka kai a lardin Hodeida da ke yankin tekun Red Sea duk a rana guda, a cewar bayanin babban jami'in gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya Jami McGoldrick. Hare-hare biyu sun sa adadin fararen hulan da aka kashe a Yemen a hare-haren sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta sun kai sama da 100 a cikin kwanaki 10 kawai da suka gabata. 'Yan tawayen Houthi dai sun kama Sana'a babban birnin kasar Yemen ne a ƙarshen shekarar 2014. Gamayyar sojojin da Saudiya ke jagoranta kuma ta maida martani a watan Maris na shekara 2015 ta wajen kaddamar da yaƙi kan 'yan tawayen. Tun sannan hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO ta ce mutane sama da 8,700 suka rasa rayukansu sanadiyar tashin hankula yayin da kuma 50,000 suka jijji raunuka.
Wadannan labarin da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka ta bayar da sanarwa jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa ɗan ƙasar Turkiya cikakken visa na zuwa Amurka. Sannan ta ce gwamnatin Turkiya ta bata tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomi a Washington tun kafin ma ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci. Ƙasar Turkiya ta yi lalimar habi da shawarar da Amurka ta yanke kan visa ɗin. To amma ta ce bata baiwa Amurka tabbacin da Amurka ta ce ta bata ba. Amurka ta dakatar da bayar da duk wani nau'i na visa na wucin gadi ga 'yan Turkiya a farkon wannan shekaran a matsayin martanin kama ma'aikacin karamin ofishin jakadancinta da ake kiran shi Metin Tupaz wanda aka yi a birnin Istanbul akan zargin ta'addanci. Turkiya kuma ta maida martani da daina bayar da visa ga Amurkawa.
Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wajen tattaunawar cimma yarjejeniyar kwasar marasa lafiya sosai akasari yara daga birnin da ke hannun 'yan tawaye wanda aka masa kawanya a wajen Damascus babban birnin kasar. Jan England mai bayar da shawara ga manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Siriya ya bayyana takaicin kunno kai da yarjejeniyar Banigishiri in ba kaman da manda ba kaman hatai yadda jami'an gwamnatin Assad ke amincewa da kwasar yara marasa lafiya a madadin sakin ma'aikatan gwamnati da 'yan tawaye suka tsare tun daga ranar Talata. Marasa lafiya 32 ne aka kwasa daga yankin Damascus waɗanda rabin su duk sun fito ne daga gabashin garin Gota.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wata sabuwar kasuwar shanu da ke garin Okigwe a jihar Imo na ci gaba da fuskantar cikas bayan shekara guda da aka kaddamar da ita. Shugabannin kasuwar sun yi bayanin kalubalolin da ke addaban kasuwar. Ga Alfonso Okorogwe da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Yadda ake gudanar da kasuwanci da cinikayya a koda yaushe kenan a sabon garken Okigwe na kusa da babban titin Enugu Port Harcourt dake jihar Imo. Amma bayan shekara daya da aka kaddamar da wannan babbar kasuwar shanu da aka fi sani da Trans-Saharan Cattle Depot and Market a harshen Turanci, lamura na ci gaba da fuskantar kalubaloli da dama da ke kuma sabawa ainihin burin kafa kasuwar. Alhaji Awal Ahmad Maiha shine sakataren kasuwar, ya yi karin haske a game da matsalolin da ke addabar kasuwar. Yana mai cewa
na farko wayansu suna mana bayani akan cewa ita kasuwar Okigwe kasuwa ne na mutanen mubi kadai, wanda duk munin da aka gaya masa cewa kasuwar nan kasuwar mutanen mubi ne sai yayi tunanin cewa sai wanda ba na mubi ba kan ba kasuwar sa ba kenan. Kuma alhali akwai jihohi da dama, kuma wannan dalili ne yasa wannan kasuwar ana dan samun matsala kadan na kasar cin gabanta kamar yanda ake tunani ake sa rai. Wannan kasuwar in ta cika shekara daya ya dace a ce yanzu lamara sun yi kyau, kudi suna tafiya yanda rai yake bukata, amma har yanzu an kasa samun wannan. Sannan na biyu akwai son zuciya da ita tsohuwar kasuwar da muka tashi ita ce Lobanta wanda take karshen Abia State. Akwai matsala game da wayannan mutanen da muke kula da su. Abin da muke fuskanta a wannan kasuwar din shine kasawa taimakon gwamnati a bisa alƙawalin da ita ta mana. Don a farko muna tunawa lokacin da muka karbi wannan kasuwar a bisa yarjejeniya ne, muka je ta hanyar da ya dace mu karbi wannan kasuwar nan muka karbi kasuwar nan. Don a hannun gwamna karan ishiyar ta dauko ta da kansa muka karbi wannan kasuwar din, da kuma haɗin ƙarfin gwiwa na ainihin gwamnan mu na Adamawa State Senator Bindo Jibrila.
Shi kuma sakataren yaɗa labarai a kasuwar Malam Mamman Nur A Ali ya taɓo hanyoyin cimma maslaha.
Sikiriti nan shine wani abu a wannan wajen, domin akwai sikiriti amma sikiriti nan har yanzu muna buƙatar gwamnati ta ƙara kawo mana sikiriti, saboda duk wanda yake zuwa da kayansa domin harkar dukiya ne zumun ta hankalin sa na kwanci. Kuma duk da haka muna son gwamnati har yanzu ta fata sa mana hannu, domin sabili da akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta zai mana wannan gure, kamar irin su ya gina mana a silautan mu, kamar da jiya na yi bayani akan cewa maganar silautan. Silautan nan mira na a can din ya fi mutunci ya fi bunƙasa wannan gure. To amma ka za a gina musu abatu a wannan gure, ba su yi fushin zuwa wannan gure su zo su ci gaba da harkar suwa, zai ƙara kuma bunƙasa da wannan gure. A hanya kuma da yanzu hanyar mu ma musamman inda ke shigowa da kayan mu na shigowa ma hanyar bai da kinsu kuma ba gwamnati ya shigo ba za mu samu wannan abubuwan duka mu shi yadda muke so ba
da can ana wa kasuwar shanun kallon wacce za ta zama mafi farin jini a karkuwa a duk fadin yankunan kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin Najeriya don cimma wannan burin alamomi na nuna cewa sai fa gwamnatin jihar Imo ta taimaka wajen cika alƙawuran da ta yi domin inganta lamura a garkin Alfonso Sokodigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
to madalla a gaida Alfonso Sokodigwe a cikin shagulgulan bukin cika shekaru 75 da wannan gidan rediyon muryar Amurka ta kwashe tana aikin yada labarai a fadin duniya cikin harsuna da dama a duniyar wasu matasa a birnin Jos kidan na jihar Plateau sun shirya wasannin miƙe jiki domin taya mu bukin cika shekaru 75 da kafuwa ga Zainab Babaji
Bikin da wata kungiyar matasa masu wasa da takalmin taya mai suna Size 2 Skaters Jos suka gudanar. Sun yi wasanni da suka hada da lailaya tsakanin duwatsu da wasan kwallon kwando sun kuma zaga wasu titunan cikin birnin Jos. Dan taya gidan rediyon muryar Amurka cika shekaru 75 da kahuwa. Shugaban kungiyar Size 2 Skaters Jos Bashir Sale yace sun taya gidan rediyon VOA murna ne saboda gudunmowa da gidan rediyon ke bayarwa wajen fadakar da al'umma.
VOA dai ta dade tana magwagwaya wajen taimaka ma al'umma sanar da abubuwan da yake faruwa. So yanzu da suka zo za su yi bikin sun kai shekara 75 suna wannan aiki. Shi mun wa muka ga cewa ya kamata mu zo mu yi bikin tare da su. Saboda mu ma muna ɗaya daga cikin wanda suka sanar da duniya me muke yi a nan wajen hada kan al'umma muna hada kan youth Christian da musulmi da kowane kabila waje daya mu yi wasa
to da yake naga yawancin wayanda kake tare da su matasa ne kana ga kaman wannan wasanni da kuke yi yana taimakawa wajen hada kan jama'a ko kuma su matasa yanda za su kauce ma shaye-shaye da wadansu abubuwan da basu dace ba
to ka kaman ni yanzu a cikin garin Jos babban alfahari na kenan wani ya hada kan yara wajen shaye-shaye ba a korafi a kansa wani ya hada kan yara wajen sare-sare da wasu abubuwa amma ni na hada kan yara wajen wasa kuma dukkan su ina iya kokari na tambaye su kaje aiki kaje makaranta me kake kokarin yi gaba a rayuwarka ka gani na samu kaza na yi kaza so ni ina iya kokari na in hada kan su waje daya
matasan wadanda ke tsakanin shekaru 13 zuwa 18 sun sanya riguna masu launin ja da tambarin gidan rediyon muryar Amurka Na zanta da wasu daga cikin matasan.
Sunana Ibrahim Sultan. Wannan game din da muke yi duniya ta sani cewa wannan game din muna yin shi ne saboda zaman lafiya. Muna so mu hada kanmu dukanmu. Ba ma son mu ringa wani nuna warayya cikin tsakaninmu. So muna so mu zauna tare saboda mun riga muna environment ɗaya tare so bai kamata mu ki juna ba. So muna murna kuma muna gaskiya muna son gidan wannan rediyon sosai.
Sunana Haris Vitalis. Ni ina sayar da kaya ne. Amma anytime daban da banda aikin da zan yi dauka takalmi na mutane da abokai na Mr. Street Skate ya fi zaman banza gaskiya ina da godiya ina muku godiya akan cewa wannan gidan radio gaskiya mun gode musu din suna kawo mana labari dai masu kyau dai wanda zai sare kwanciyar hankali zaman lafiya
a ci gaba da bikin cika shekaru 75 da kahuwa gidan rediyon na VOA ya ziyarci iyalan marigayi Alhaji Adamu dan Maraya Jos dan karrama shi kan irin gudunmawar da ya bayar wajen waƙoƙinsa da ke fadakarwa kan kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma uwar gidan marigayin Hajiya Sabo dan Maraya ta bayyana farin cikinta da ziyarar tawagar ta VOA
na gode Allah isa ka da gashi an tuna da ni har an kawo min kyauta domin duk abin da kake so ka ji zaka ji a wurin to ni na fi bangaren wannan in na gama jin labarai to ni na gama jin nawa
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla a gaida Zainab Babaji kuma Allah ya ji kan dan baraya to bari mu tuna da irin nasihohi da yake yi a waƙe
kar a shafa ya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a shafa ya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar a shafa ya to kar a shafa ya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku shafa ya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takallan ba nan dai kwaya ku ba ta da kyauta kan sa alala ce kwaya ku saurara kwaya ku bar shade kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tun da ba na sha wannan abu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau
to madalla da fata an shakata da wannan wakar dan maraya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ko karfe 2 ne da minti 16 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rauna sarauniyar mata Ya salamu
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Kamar yadda nayi muku alƙawari a makon da ya gabata yau za ku sake jin wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a cikin wannan shirin a wannan shekarar yayin da muke ban kwana da shekarar 2017 shirin kallabi ya samu bakuncin Dr. Gaji Fatima dan tata inda ta jaddada muhimmancin ilimi a yau
babban shawara ta shine ai yanzu an kai matsayin da idan mutun nan gaba bai tsaya yin ilimin ba a aurata ma sai ka ji ma ana cewa ba za a aure wanda bai ilimi ba da ku ana gudu masu ilimi sai a ce ba za a aure yar boko ba za ta zo ta kawo tsare-tsare a gida to yanzu kuma masu ilimin su ake nema dan ko ba komai za ku taru tunanin ku daya ku ba yaran ku tarbiyya bisa addini da kuma abin da al'ada ya wannan a tafiyar da rayuwa da kyakkyawar fahimta
Laila Mai Ali matashiya ce da ta rungumi sana'a dan dogaro da kai ita kuma cewa ta yi
na zauna na koya tafinta na wata shida yanzu zan iya kula da kaina zan kula da yan uwana da wannan aikin tafinta da muke yi kaina ni mutuna bani mamaki yan arewacin Najeriya sai su ce ni na fi karfin na zama tafinta ko na fi karfin na zama
makaniki
amma ba su karfin su zo su roƙi 5,000 ba sai 3,000
to malama Laila wani irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman Mariya arewacin Najeriya tunda daga nan kika fito
ai matsalolin guda ɗaya ne rashin sana'a ni a gani na wani problem da musu suke gani sai idan tana da sana'a akwai ne ta sauci sosai a tattare da rayuwarta amma in baki da abin yi ka zauna a gida kullum sai dai babanka ya bata ko kuma mijinka ya bata ba wai baki don ya ce mijinka ya bata ko babanka ya bata sai ma yana da kyau ya zama kana samun naka kullum na gaya ma mata ba sai dole kana da kuɗi da yawa ba za ka fara da abu kaɗan har ka kai inda kake
Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu, marubuciyar littattafan Hausa, ita ma ta ba da gudunmuwarta.
Gaskiya da manufin da duk shirar da ba ni da ku in gariya ina kasanta a mata ni shi ne nawa kuma don sunan su ina rubutu ne kuma don ita kira yi wani saboda idan za ki ta ‘ya’yanki almajiranki in amana kake Allah ba ki ce wani zai ba ɗan nan naki tarbiyya idan kika ba ‘ya’yanki tarbiyya kika ba su ilimi to wallahi sai zama hasirin ubangiji kin fita amma in za a bar ‘ya’ya ta ya zuge ba za a ci gaba ba arewa muna da matsala muna hada matsala sai mun tashi mun tarbiyya da matan nan wannan ilimin da shi ne.
Ita ma Mrs. Hawa Evelyn Shekarau tsohuwar shugabar kungiyar FIDA ba a batta a baya ba ga abin da ta ce.
A da ana ganin ma cewa aikin lawyer aikin maza ne yawanci amma yau an wayi gari akwai zakaru mata kuma suna kwazo sosai a cikin aikinsu da suke yi. Kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda ke faranta min zuciya kaman aikin na FIDA saboda me sai kaga mata su zo da kukan su daga mun karbi wannan kukan mun dauki mataki a kwana tashi sai kaga an samu biyan bukata nakan ce inda yau ban je makaranta ba watakila da ina nan a kauyen Magamiya a zangon Katab local government ina nan watakila ni ce mata ta uku ko ta hudu na wani manomi a nan kauyen amma Allah ya mun gada doguwa kuma ban ga miki ba a wannan matsayin ba inda ban je ba har America har White House inda shugaban kasan America yake ko ina da kuɗi ba kowa bane yake da kuɗi zai iya je wannan wurin saboda haka ilimi da kuma zuwa makaranta yana da muhimmanci
mawaƙiya Zainab Ishaq Muhammad ita kuma ga abin da tace
so gaskiya kin san shi mawaƙi yawancin lokuta shi ne nazari ne za ta iya yiwa yanzu muna hirar nan da ke amma a cikin zuciyata akwai abin da nake tunani akan hirar nan da muke yi da ke sai in ya muna gamawa in zauna in yi rubutu na akan hirar da muka yi da ke in tafi da shi a matsayin labari kuma ya zo a cikin waka so dama farkon abin da mawaƙi zai yi kafin ya samu karin shi ma zai fara da samu title ne concept akan ma meye zan yi wakantawa to da zaran ka samu shikenan za kuma ki fara tunanin kalmomin da ya dace a ce kin yi amfani da su a cikin wannan wakan naki
ke a rayuwarki wannan muhimmin abu ne da ya fice miki tuwa kwarya kika so ki bayyana wa jama'a ko kuma kika bayyana ma jama'a ta hanyar waka
yawa illa shayi musamman ga yaya mata a wannan lokacin da matasa
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke fatan Allah ya kai mu sabuwar shekara lafiya ya kuma ba mu lafiya da kwanciyar hankali a cikin ta amen ku huta lafiya
To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka
Sharhin jaridun Amurka Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Labaran ƙarya, rabin Amurkawa sun yarda cewa kafafen yada labarai na yada labaran ƙarya akan Trump. Labarin ya ci gaba da cewa kusan fiye da rabin Amurkawa sun yarda da cewa kafafen watsa labarai na watsa labaran ƙarya akan shugaba Trump, kamar yadda wani bincike ya nuna. Kaso 44 cikin 100 ne suka faɗa a cikin wani bincike da Coin Media Trust ta yi na shekarar 2017 na cewar kafafen yada labarai suna kirkirar labaran ƙarya don bata sunan shugaban ƙasa. A cikin wannan gungun kaso 24 cikin 100 sun ce munanan labaran akan Mr. Trump an kirkire su ne fiye da rabin lokuta. Kaso 14 daga cikin 100 suka ce mafi yawan lokuta. Sai kaso 6 a cikin 100 da suka ce a kowane lokaci. Kaso 77 cikin su magoya bayan Trump ne. Sai kaso 74 cikin 100 da suke ƴan jam'iyyar Republican. Har ila yau, jaridar ta Washington Times ta rawaito labari mai taken an tabbatar da Doug Jones a matsayin wanda ya yi nasarar zaben dan majalisar dattijai na Alabama, yayin da aka yi watsi da ƙarar Roy Moore. Labarin ya ci gaba da cewa jami'ai a Alabama sun tabbatar da sakamakon zaben dan majalisar dattijai inda suka bayyana Doug Jones a matsayin wanda ya yi nasara a ranar Alhamis duk da kokarin karshe da Roy Moore ya yi na tsayar da yiwuwar hakan. Gwamnati Ivy da Attorney General Marshall da kuma sakataren jihar John Merrill na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman kwamitin na jihar Alabama inda aka tabbatar da Mr. Jones da jam'iyyar Democrats a matsayin zababben dan majalisar dattijai. An shirya za a rantsar da Mr. Jones a ranar 3 ga watan Janairu. Mr. Moore na jam'iyyar Republican ya yi kokarin tsaida tabbatar da nasarar ta hanyar shigar da ƙara da zargin makuɗi a yayin gudanar da zaben. Mai shari'a Johnny Hardwick ya karaita zargin Mr. Moore jim kaɗan kafin jami'an jihar su zauna zaman tattaunawar. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken yadda sauyin yanayi zai iya ƙara bakin haure a Amurka daga Mexico. Labarin ya ci gaba da cewa yawan mutanen da ke komawa Amurka daga Mexico ya ragu sosai cikin shekaru 10. Amma masu bincike sun ce wani sabon al'amari na iya koro yawan mutane su ƙetaro iyakar Amurka da Mexico. cikin shekaru 10 masu zuwa wato sauyin yanayi yayin da yanayin duniya yake dada dumama wuraren da suke a bushe na ƙara fuskantar barazanar fari ciki har da arewacin Mexico inda zafi ke ƙara karuwa wanda ake zaton zai shafi kayan gona a ƙauyuka da wuraren da suka dogara da noma wannan na iya zama wani babban dalili da zai sa mutane neman rayuwa mai dadi da kuma samun damammaki a Amurka sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya
Madalla a gaida Nazir Ahmad Hausawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta shehu mai da kasari zuma ina taya gajuwe murnan lashe zaɓin ƙasar Najeriya da kashi 61 da rabi na ƙasar kasar Liberia da fatan ubangiji Allah ka ba kasar Liberia zama lafiya ka kara azata bisa ga mulki na demokradiya ka kawo walwala da tattalin arziki da ci gaba ga wannan kasa kuma Allah shi tanyo ga shugaba riko shi kuma wanda bai samu ba Allah shi ba shi hankulin kama ma kasa ta yi
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mushai ne garin Garbace da kamar kuma ta balita tara ba tarayyar Najeriya da farko ina taya al'ummar kasar Najeriya murna dangane da zabe da suka yi cikin kwanciyar hankali da kuma suka zabi tsohon dan wasan kullun kafa Jojo Waya kuma tsohon dan takara wanda Helen Jensen Sale ta kada shi a zaben da aka yi shekarun baya kashi yau Allah ya bashi nasara ya zama sabon shugaban kasar Najeriya kuna taya shi murna da kuma fatan zai yi wa talakawan Najeriya adalci ya mulke su ba bambanci ba kuma kabilanci zai kuma yi kan Najeriya ta zama tauraro a Afirka kamar yadda ya zama tauraro a kwallon kafa a duniya haka zai tado da kasar Najeriya ta zama tauraro a kasashen Afirka
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya yau juma'a ta karshe a shekara ta 2017 alharan da muka gani a cikin wannan shekara Allah ka maimaita mana sharri da zubar da jini da hayaniya da kone-konen dukiyoyi da muka gani a wannan shekara Allah kada ka maimaita mana kawai Najeriya lokaci yayi ya kamata mu fahimci cewa wasu mutane ne suke hautsi namu suke rikita mu musamman ƴan siyasa da malaman addini ƴan 419 saboda haka lokaci yayi da ya kamata mu yi karatun tsanatsu mu zauna lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice an ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia hukumar zaben kasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61 da rabi na adadin kurkun da aka kada sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan kananan hukumomin Liberia 15 jama'an gwamnatin Afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 suka samu raunuka a wani harin kunar bakin waken da wani aka kai a wani gida a Kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta yan Shi'a masu alaka da kasar Iran Amurka ta bayar da sanarwa jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan kasar Turkiya cikakken bizar zuwa Amurka sannan ta ce gwamnatin Turkiya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomin Washington tun ma kafin ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci bayanin da Turkiya ta ƙaryata wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Syria Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wani wajen tattaunawa na cimma yarjejeniya
duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asiriya za ku ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umurni wato Malam Sidi kenan da kuma injiniya mu na wannan hasi Darius Smith baba ya kuma kirki sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.